تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد يوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake haduwa da ku a wannan safiya ta ranar Asabar, yau 15 ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, shekara 1443, daidai da 16 ga watan hudu shekara ta 2022. Wannan shine darasinmu na 15 a cikin tafsirin Al-Qur'ani mai girma a cikin suratul baqara a wannan makaranta ta Al-Faruq Islamic Academy da ke nan unguwar Dosa a garin Kaduna. Mun karkare aya ta 108 a jiya insha Allah ta'ala, yau za mu tashi aya ta 109, haka ne? Mai Allah ya ce.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ Inna Allah bima
ta'maluna basir. Hanyar zuwa aljanna da kubuta daga azaban Allah hanya ce mai tsayi kwarai da gaske, wadda take da bukatar ayyuka masu yawa kuma nau'uka daban-daban. Domin Allah subhanahu wa ta'ala ya tanaje ta ga waɗanda suka yi aiki domin ta, kuma wanda suka yi ƙoƙari wurin ganin sun same ta. Kuma dukkan musulmi mumini rayuwarsa ba za ta taɓa fita daga cikin abu ɗayan biyu ba, ko dai ya samu ana umurtan shi ko ya samu ana hana shi. Waɗannan su ne matakala biyu da suke kai dukkan wani mutum gidan aljanna: ya aikata abin da aka umurce shi, ya nisanci abin da aka asalin wato hane shi. Domin wanda yake so ya kai ka ga rahaman ya fi ka sanin yadda hanyar take. Kuma dukkan mutum ya lazumci abin da Allah ya haramta, to kamar yana hana ma kansa rahamar da Allah ya riga ya tanadar masa, shine tana jiransa. Babu wani mutum a ban ƙasa, musulmi ko kafiri, face a nassin hadisi ya nuna cewa an tanadar masa gida guda biyu a lahira: akwai gidansa a wuta, akwai gidansa a aljanna. Aikinsa da zai yi a nan gidan duniya shine zai cancantar da shi wanne ne ya dace da shi a lokacin da ya koma lahira. Wannan ya sanya lokacin da ake cire ran wanda ya mutuwa shahada, za a mai bishara da wani ɓangaren gidansa na aljanna a nuna masa shi. Sannan kuma idan an gama ma mutum tambayan kabari, kamar yadda hadisi ya tabbatar, a ƙarshen tambayan idan ɗan aljanna ne, sai an fara nuna masa gidansa na wuta tukuna. Ya tsorata, ya razana, sannan sai a kawar da shi a ce Allah ya kwace ka don ka yi aiki na gari a duniya, don haka ba ka ba wannan azaba ɗin. Sannan sai a nuna masa gidansa na aljanna, ya razana, in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam, da nufin zabura ya shige ta, sai su ce lokacinta bai yi ba, amma wanda ya maka alkawari ba zai saba alkawari ba, shine Allah. Nan ita ce gidanka ran alkiyama. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda mumini zai faɗa na ƙarshe a kabarinsa kafin a tashi alkiyama shine zai ce: rabbi aqimi sa'a, rabbi aqimi sa'a, rabbi aqimi sa'a. Ya Allah, to a tashi kiyaman mana, dan Allah a tafi kiyama. Ya Allah, wanda zai nemi a je kiyama, ai kaga ya san me ya taka. Ina fata mun fahimci wannan. to wannan shi ya sanya a ko da yaushe muka ji Allah ya umarce mu to alkhairi ne yake kiran mu gare shi kuma muka ji ya hana mu hani ne to wannan ni'imar kuma dukkan abin da yake ni'ima ne akan sha wahala akan sa ko a duniya kafin lahira ka duba ka dan kana so ka samu babban ofishi a Abuja tunda sanyin safiya shekaran ka uku za a tashe ka bacci ana damina ana sanyi ana zafi ana bazara sai ka tafi makaranta wata rana ma a tsatsale ka da bulala kuma gobe ka koma ka zo kuma a ce kawo kudi ka kawo ka taho ka taho tafi ka tafi haka za a yi ta tayi sai ka dau shekaru saboda wani abu guda ɗaya da kake nema a ƙarshe to ina ga ce kuma aljanna ce wanda ni'imar ta baya yankewa babu tsufa babu ciwo babu duk wani abu da yake damuwa kai ba ma damuwa ba magana banza ba za ka ji ta aljanna ba la yasma'una fiha lahwan wala ta'sima illa qilan salaman salama aminci aminci duk abin da za ka ji ko ka gani ko ka ci ko ka taba to abu ne wanda hankalinka kwance kasan cewa amfani ne gare ka to wannan ni'ima tana daga cikin ni'imomin da dukkan wanda ya bijire ma Allah ba zai so a ce shi ya rasa kuma wani ya samu ba ta inda hasada ya samu asali kenan shi yasa Allah ke ta maganan Yahudu da Nasara anan saboda ya san mutane za su yi koyi da halinsu kuma wanda ya fara mana wannan illan ta farko shine Iblis lokacin da Allah ya umarci ai ma annabi Adamu sujada a matsayin girmamawa ba dan bauta ba sai Iblis ya ki sujada wai qulna lil mala'ikati isjudu li Adama fasajadu illa Iblis aba wannan kufrul iba kenan kafirci na ki sai Iblis ya ki me zai faru sai aka ba annabi Adam aljanna shi aka kore shi innaka rajim kai korarre ne daga rahamar Allah aka Allah ya ce mishi sai ce rabbi anzirni ila yawmi ba'thun to ina roƙon alfarma ai mun jinkiri zuwa ran da za a tashe mu da ni da su gaba ɗaya ya kafa keta kenan da mugunta Allah ta'ala ya ce fa innaka minal munzarin an daga maka kafa ila yawmiddin har zuwa ran da zan hada ku in muku sakamako kai da su me ya biyo baya duk mun sani shine zuga annabi Adam da ya ci daga itaciyar aljanna wanda gashi ne yanzu mun zo muna ta neman tuwo raga da tuntuni muna gidan aljanna wannan tafsirin ma ba za a yi ba duk wannan wahalan ku taso ku zo in hana ido na bacci ai tafafutuka duk an riga an gama shi Allah ta'ala ya ce kar ka yadda ya fitar da kai in ya fitar da ku biyu kai da Hawwa'u fatashqa kai annabi Adam za ka sha wahala dan dawainiya zai dawo kanka kai namiji to wannan sai nuna cewa ashe tun ba yau ba duk wanda ya rasa wata ni'ima yana yin hasada ga wanda ya sami irin wannan ni'imar da shi ya rasa wannan asalinsa kenan to kuma Yahudawa da Kiristoci su ne wanda suka kowa kusanci da shaidan a wannan babin shi yasa da yake Allah ya san illansu kullum in muka zo sallah sai ya ce mu ce ghayril maghdubi alaihim waladdallin al-maghdubi alaihim wanda kai fushi da su su ne Yahudawa dan su suna da ilimi sun burin a ce Allah subhanahu wa ta'ala ya zo daga cikinsu sai bai zo a cikinsu ba sun sani sai suka take sani wannan kuma shine mutumin da ya fi shiga matsala a wurin Allah madaukakin sarki mutumin da ya sani kuma ya take sani da gangan sannan an-nasara waɗanda suke kiristoci su kuma waɗannan su ne abbalin batattu dan su ba ana jan su ne kawai kai tsaye ba tare da ilimi ba to shi yasa anan Allah madaukakin sarki a wannan aya ta 109 yake faɗa mana cewa wadda kasirun min ahli alkitabi lallai da yawa daga cikin ma'abota littafi wanda su ne Yahudawa da Nasara wadda sun yi tsananin so lau yaruddukum ina ma da a ce za su iya maida ku min ba'di imanikum bayan kun yi imani kuffaran ku koma kafirai tsantsa ku rasa wannan imani da ke tare da ku wannan fata da so wanda suka yi ya faru ne hasadan saboda wani mummunan hasada da suke da shi min inda anfusihim a cin akan kawunansu min ba'di ma tabayyana lakum alhaq bayan gaskiya ta tabbata ta bayyana a gare su sun gani wato sun gani a Taura sun gani a Injila fa'fu dan haka ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam idan wani ma hasada ko kai ne karatun qur'ani fa'fu kai yafiya wasfahu ka kauda kai kai kaman baka san an yi ba hatta ya ati Allahu bi amrihi har sai Allah ya zo da al'amarin wanda shine na cin nasara da bada umurnin cewa a yaki kafirai inna Allah lallai Allah madaukakin sarki ala kulli shay'in dangane da dukkan komai qadirun mai ikon kaddara duk abin da ya so ne Allah ta'ala ka kaddara mana alkhair to wannan fadin da Allah subhanahu wata'ala ya ce wadda mun fadi kalmar mawadda idan ba ku manta ba a shekaran jiya nake tsammani shine wani tsananin so wanda shi yafi karfin soyayya kadai so wanda yake damfara da zuciya mai tsananin makauniyan biyayya to kafirai sun burin a ce suna tsananin son a ce waɗannan wanda suke abota littafi ma'ana musulmai kenan sun koma kafirai a bayansu wanda kuma suke wannan fata su ne yahudawa da nasara do littafin kuma da aka ce ahlul kitabi anan ana nufin attaura da injila saboda sun gani a cikin attaura cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafi har ma an ba su alamominsa wal injil haka nan a cikin bible wanda an faɗa musu haka kuma dalilin da yasa aka tsaida littattafansu aka fifita qur'ani akan sa shine su littattafansu yana da lokaci iyakantacce shi ko alqur'ani ya tattaro littattafansu kuma zai ci gaba da wanzuwa har alkiyama ba za a samu wani littafi bayansa ba sai ya zamto wannan kenan adalci ne qur'ani ya shafi sauran littattafai din Allah ta'ala ya yi shi bisa adalci ya kuma yi sa bisa ilimi saboda an bi littafinsu zai tike wani wurin da ba zai iya kuma bada hukunci ba amma shi alqur'ani ya zo da abinda su suka yi ya zo da na lokacinsa kuma ya zo da abinda zai faru gaba wannan sai nuna ashe musulunci shine abin da ya dace dukkan musulmi yayi shi yasa muka faɗa annabi Isa alaihi salam shi ma in ya dawo duniya zai bi addinin annabi sallallahu alaihi wasallam ne duk da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya nan lokacin da zai dawo amma lokacin sallah zai yi za a yi limanci a ce kai ne annabi shiga gaba sai ce a'a wani daga cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya limanci dan ya fi ni matsayi a wurin Allah wannan ba karamar dama bace shi yasa daga cikin adalcin musulunci shine shi yayi balan baya zagin wani annabi la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba mu cire wani annabi mu ce ban da shi kiristoci na bauta mu annabi Isa mu ba mu cewa ba ruwan mu da shi dan sun bauta mishi kamar yanda ƴan Shi'a suke cewa sayyidina Ali Allah ne suka ce mala'ika Jibril ma kuskure yayi an turo shi ya ba annabi ya ba sayyidina Ali manzanci ne sai ya kuskure sai ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzanci shi yasa za ku ji irin su kasashen Iran kun kula kallon su a satellite za ku ga in mutum ya zo musulunta ko suka zo kiran sallah a masallatan su akwai waɗanda sun kai karfin kafircin da suke cire sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai su ce ashhadu anna aliyyan rasulullah haka suke faɗi in mutum zai musulunta kuma sai sun sa ya tsine masa sayyidina Umar da Abubakar sannan kuma ya tabbatar da waliyanci ga sayyidina Ali sannan ne mutum ya cika musulmi a wurin su al'amarin su yana da girma kwarai da gaske waɗanda suke hawa internet a cikin ku su je su rinka bin wani website ana ce da shi www.dd d guda biyu wannan abcd d din nan guda biyu dash shine kamar wannan minus din na tsakiya sai sunna din sunnah .net wannan website in ka shige shi za ka ga ta'addancin ƴan Shi'a a jiya da yau ku ga yadda suke kashe mutane suke zubar da jininsu musamman a Iraki mace za ku ga yadda suke kashe mata da ƙananan yara ku ga yadda suke rataye mutum ahlus sunna su tsire shi har lahira to dama aqidansu ya koyar da su wannan ya sanar da su cewa sai an yawaita zubar da jini sannan mahadi zai fito in mahadi ya fito sannan duniya za ta yi adalci shi yasa duk wanda ya rika a Shi'a za ku ga in zai sujada yana shimfiɗa hannuwansa haka sai sujada a kansu saboda a wurinsu wannan ƙasar datti ce sai mahadi ya zo ya tsarkake ta da jini sannan za ta tsarkaka shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan ƙasa ni Allah ya sanya min ita masjidan a yi sallah a kanta ya halatta wa tahuran kuma ta zamto mai tsarkakewa in ba ruwa a lula kai ke mama in ka rasa ruwa kai tsarkin hoge istijmar ya halasta har aka ce ma in kai so uku ba komai ka iya yin sallah amma su sun ce ba ta da tsarki shi yasa in musulmi ya rasu zaka ji ya ce Allah ka tashe mu tare da Allah sallallahu alaihi wasallam da sauransu su kuma za ka ji suna cewa Allah ya tashe ka da shuhada'u Karbala, saboda su Karbala ta fi musu Ka'aba. Wannan ita ce fahimtarsu, Karbala ta fi musu Ka'aba. Shi ya sa ficintunu da yawa, hatta stampede ɗin nan da aka samu 2014 ko 2016 da gangar suke irin wannan ficintunu. Dubi rayukan musulmai da suka ja aka kashe su da yawa. To irin wannan yana zuwa sakamakon hasada da mutum yake da ita. Dan me za a ce kaza, dan me su ƙasa kaza za ta fita mu, dan me wani zai fi mu, dan me wancan za ta samu kaza. In mutum ya buɗe ma zuciyarsa wannan mummunan ƙofar, to duk wani datti da ƙazanta in ya zo zai samu wurin zama a zuciyarsa. Amma idan mutum ya zamto mai maida al'amarinsa ga Allah ne, zai san cewa ai wanda Allah ya bashin can bai gagara kai ma ya baka irin ta ba, ko ya baka abin da ya fi ta. Kuma ban sani ba ko kuna tunanin wani abu da kyau, duk mutumin da ka gani da wata ni'imar da kake ga kai kamar Allah bai baka ita ba, har ka ji damuwa, ka nutsu da kyau, kai kuma za ka ga ni'imar da Allah ya baka shi kuma bai da ita. Wannan mutumin kowaye a ban ƙasa, ku duba da kyau za ku ga wannan. Allah ta'ala yana sanya falalarsa yana bayarwa ga kowa, musamman mutumin musulmi ne. Duk wani ni'ima Allah ya ba kowa gwargwadon irin nashi, sai dai kila mutum bai fahimci wajahin ni'imar da Allah ya bashi ba, ko kuma ya zanto mara godiya yana mai kau da kai ga abin da yake bai cancanci ya haka din ba. Shi yasa Allah ta'ala ya ce wannan hasada ce daga gare su, suna sane min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, bayan gaskiya ta bayyana a gare su. Kalman alhaqqu a Qur'ani tana zuwa da ma'anoni ne guda biyu. Idan alhaqqu ta zo tare da maganar hukunci, to tana nufin adalci. In ka ji an ce alhaqqu a Qur'ani kuma maganar hukunci ake yi, to kar ka fassara ta da gaskiya sai ka ce adalci. Wannan abun adalci ne Allah ta'ala, dalika bi anna Allah huwa alhaqq wa anna ma yad'una min dunihi albatil. To haka in ta zo wurin labari, to tana nufin gaskiya, sannan kuma tana daukan ma'anar gaskiya da adalci din, wanda haka ke fito da kyawun musulunci. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa'fu, ku yi afuwa. Ma'ana daga cikin hanyoyin da ake maganin hasada shi ne karka damu da mai yi maka, karka biye mishi. Akwai wasu abubuwa guda biyu a rayuwa, duk sanda kake rikici da na ƙasa da kai, to shi fa shi yake cin riba. Kun fahimci magana? Duk sanda kake faɗa da wanda ka fi shi, to yanzu shi ka ɗago matsayin shi. Kuma wannan tunanin yana nan a ko'ina. Ina ga ba a wata biyu ba, mun je wani ɗan uwanmu an mishi aiki a Abuja a zuciya, mun je gaishe shi kaninmu ne, sai muka haɗu da wani babban ɗan siyasa, iyalinsa ƴar uwanmu ne, sai take tsokanan shi ta ce to wallahi daga yanzu ka ɓata min rai, zan sa malam ya wa'azi a kanka. Ya ce to ko zan ɓata miki rai sosai kuwa, ai ko zan ƙoƙarin gana ɓata miki rai, wasa suke irin na mata da miji. Sai na ce, sai ta ce me yasa? Sai ce to ai ni yanzu in malam ya faɗa da ni duniya za ta sanne, manufa ta siyasa ta tabbata. Kun gane maganan? Kuma gaskiya ne abin da ya faɗa. Ya ce ai ni yanzu ya faɗa da ni zai je tallata ni inda ba a sanni ba, yanzu duk za a ji ni za a sanni. Shi ke nan manufa ta siyasa na zama hero, haka ya faɗa shi na zama wani sadauki an san da zama ta. To shi ya sa ba duk wanda ya taɓa ka ne kake kallon shi ba, ma wani shiru za ta yi ka ƙyale shi ka wuce. Shi ya sa hatta wuraren tafsiri bai kamaci ana maganan wasu waɗanda suke 'yan duniya ne kaza da sauransu ba, tallata su kake yi. Ka zo ka karantar da mutane wahayi da ilimi, su bi a sannu a hankali, su gina zukatansu da ibadansu, ya fi musu alkhairi. To wannan yana daga cikin abin da Allah ta'ala ya nuna mana cewa fa'fu, ku yi yafiya. Ka kauda kai yafiya, kar ka kula wanda ya maka. Ya yi maka ba daidai ba, ƙyale shi ya je. Ai ka fi shi ne sa ya taɓa ka. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce kullu bi ni'matin mahsud, duk wani wanda Allah ya bashi ni'ima to ana masa hasada. Ko ka sani ko baka sani ba, in dai kana da wata ni'ima ko mun kankantanta, to akwai wanda take miki hasada akan wannan ni'imar da Allah ya baki. To amma Allah bai umarce ki dawo ki bata lokacin ki, tana ina Allah ya kai ki inda kike kai. Tunda Allah ya kai ki inda kike, tafi abin ki rabu da ita. Ita ma din Allah ya sa ta gane, shikenan an huta. In bata gane ba dai kin barta da kazantar take kin wuce ba, shikenan ba. Sannan Allah ya ce wasfahu, ku kauda kai. Bayan ka yafe ma ka nuna kaman ba a yi ba, shi ne umarnin fa da Allah yake. Amma kun san wannan aikin ba kowa zai iya ba sai babban mutum a wurin Allah. Ka kauda kai, wata yanzu ka ga status ɗinta rabin su duk habaici ne. wallahi ko baka san da wa kake ba sai ka gano cewa bakan magana take gasa ma wata ko ba haka bane eh ruwa kawai akai ba ruwan sama akai ba to ruwa ya sauka Allah ya wanke mu daga mugun iri sai ka san da magana sai ka san da magana ka san da dalili shi Allah ya kai ki inda kika fita ne shi yasa kake taba ki yanzu ba ku ga kuɗi in muna da kuɗi a ƙasa muke zubarwa mu rika dauka boye shi kake fa aljiyo saboda ka san shi zaka kai a biya ka wani abu amma takaddan tsire fa har abola za kai ta ganin ta kuma dukansu takaddu ne to me yasa wannan ya fi wannan saboda daraja da kima to da Allah ya darajanta ki sai ki buɗe da zuciyarki shi yasa Allah ta'ala da ya faɗi yanda za a samu aljanna ya san da wahala sai ce wa mai laqaha illa alladhina sabar in dai kaga wani aljanna to yi hakuri in dai kaga wani a cikin aljanna to kana ganin shi kace ya aka ji da hakuri ko baka san shi ba kawai ka faɗa mai wannan wallahi ba ma aljanna ba ko a nan duniya kaga wani mai riko da addini yanda ya kamata in ka gan shi kace ala ƙara hakuri ko ba a yi masa mutuwa ba yana cikin wani yanayi garan shi tana tsananin so Allah ya ce karkai dole hakura yana yin abun da ya kamata wani zai zo ya ce ba shi ya kamata ba kuma a fata kowa ya rasa ɗan duniya na so a lalata ne su kuma masu addini suna so a gyara to ita kuma ka'idar rayuwa idan 100 za su taru 99 suna gyara ɗaya na rusawa wallahi wannan ɗayan sai ya wahalar da waɗancan 99 saboda shi rusawa zai da wahala gini shine mai wuya to dan haka nan Allah ta'ala ya ce wa'fu ku kauku ya ce musu wasfahu ku kau da kai ku yi kaman ba a yi ba wannan kuma shine hanya mafi wahalarwa ga mutumin da ke maka hasada yayi sai kun halaka kace mishi barka da war haka kuma fa ya cutar da kai ka sai ya cutar da kai wannan ya samu asali daga kissan na Aisha lokacin da hadisatul ifk ya faru mun bayanin shi kwanaki a takaice a baya da aka zo aka yi binciken abin daga baya waɗanda suka kulla tsiyar sun ta bayyana ɗaya bayan ɗaya daga cikin wanda ya bada gudunmuwa mai tsoka wurin farar da wannan fitinan akwai bawan Sayyidina Abubakar da cin shi da shan shi da tufafin shi duka a gidansa yake kuma Sayyidina Abubakar yana da wata ɗabi'a ɗaya in ka ga yajin 10,000 a jikin shi to hatta bawan gidan shi yajin 10,000 ne a jikin su kaji sun yi ajiyar zuciya ko saboda zai yiwa ga mata yanzu sai ka ga mace na tuka mota yar aikin ta na rike da yarta ba ta yaddo ta zauna a kujeran gaba ba sai dai ta koma baya ta runguma yarinyar dan ta a gane baiwa ce ko wannan sai ko bacci yarinyar ce ba za a kwantar da ita sai ta rike ta kuma a saitin gidan motar baya wata ma har ta sauke gilashi dan a gane fa ita tana da mai hidima wannan ba ajin mu ba ɗaya da ita ba wallahi da yawan mata suna wannan da yau su suna wani to ballanta na ta ganta da zani irin nata to ai ta bar gidan kenan ai ta bar gidan kenan sai wani iko Allah canja ta za ta yi ko mai gida oga ya ga direba ya sa riga bai daraja ɗaya da tashi a to ai yanzu kuma babu masa an flap kenan ba san waye oga wane ne mai bauta ba dan haka dole ɗaya ya fi ɗaya ni na san mutumin da ya kori direban shi saboda ya ba shi kyautan wasu shaddoji masu kyau ya sa su kwana biyu yana zuwa ce mishi kai ba jiya ka sa kamar wannan ba yau ka ƙara sa ba ka san abin da na ɗauke ka don shi ba ne to kama gabanka yanzu yana ƙwalla yana ba da labari dattijo ya kore shi saboda ya sa riga irin ta to sai na Abubakar shi da ci da sha da tufafi na wannan ba duk haka yake ta a gidansa yake ci to amma kuma inda zaka san rayuwa jarabawa ne kuma da hannunsa wurin cutar da shi shi ya rura wutar fitina a kan ɗiyarsa na Aisha shine Sayyidina Abubakar ya ce ba dan ni ba ko abin da nake maka amma in dai zaka kai barna gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ni ba ka har abada ta dika bar min gidan to shine sai Allah ya saukar da aya cikin suratul nur wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yasira Allahu lakum Allah ya ce ku yafiya na san da wahala wal yasfahu ku kauda kai ku yi kaman ma ba a yi ba to Allah ya san sai fa kayi da gaske za ka iya sai ya gwama maka abin da ya fi wanda kai za ka yi don ka samu saukin yi kuma ka dace da rahama ya ce ala shine ku saurara idan Balarabe ya ce ala shine ka ba da kunninka da zuciyarka ka saurare shi kamar ka ce attention kowa ya nasu ku ba ku so Allah ku ya yafe muku to shine sai na Abubakar ya fara kuka yana cewa nuhibbu ya rab ya san dan shi ayatu sauka yake cewa Allah muna so sannan sai dawo da shi kuma ya yafe masa to anan Allah ta'ala yake cewa fa'fu wasahu ku yafiya kuma ku kauda kai wannan kuma yana dauka hatta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana nufin cewa karka kama su da laifin da suka yi karki zo ki ta bincike ina tunanin ni wani littafi Fakihatul Majalis mun taba yin shi a Badarawa ina ga 2008 2009 akwai bukata a sake maimaita littafin nan ko ga maza ko da mata ko dukan su duk ya ka kawo waɗannan a ciki da yace ka kauda kai karka kama su da laifin da suka yi sannan kuma kauda kai kada ka daura wani abu na zargi a gare su amma kai ya wuce ko an sha maganin sai in ka gane hanyar da aka yi maka dan shi toshe hanyar saboda mumini ba sakarai bane amma kai ta bin diddigi kaza kai ko labari karka kai ma mutum saboda in dai kana son mutum ka kai mai labarin wani wanda ke cutar da shi ta da masa da hankali za kai in da gaske kana son shi ka tsaya kai masa fada kai mishi fadan da gaske ka tsare masa mutuncinsa amma shi ba sai ka fada mishi ba manzo ku kun fahimci magana na wanda ce kika ga ana mata abu kaza ana cutar da ita ita bata sani ba yanzu da bata sani ba ke sai ki tsaya a matsayin ta ki yaki wadancan din ki hana su akan abin da suke na barna ki kuma nuna musu aibin sa da illan sa saboda ita in kika gaya mata to har ta koma ga Allah ba lalle ne abin ya fita a ranta sai sa kona na Aisha lokacin da mun fada anan Abdullahi bin Zubair bin al-Awwam tace ba ta bashi saboda wannan matsalar da ta zo ta shafe shi ta wani gefe lokacin da manyan sahabbai suka bata baki kuka ta rinka yi tana cewa nazartu wan nazr shadid nayi bakance ne alwashi kuma albash alwashi ne tsananin gaske kaga kenan ashe abun na ranta har ta koma ga Allah abun na cinta a rai kawai dai saboda imani ne sai ta kauda kai to haka wannan al'amari yake musamman ga wanda ake gulman shi sai aka je aka kai gulma in ka je ana gulman mutum daga cikin hanyoyin da malamai suka ce shine na farko shi karka bashi labari wanda ake gulman nashi amma na biyu kuma haƙƙin ka ne ka tsaya ka yaki wanda suke yi ka gaya musu ba daidai suke ba ka kuma sanar da su yana daga cikin abin da ke janyo ma mutum fushin Allah Allah ta'ala ce hatta ya'ti Allahu bi amrihi har sai Allah ya zo da umarnin sa na cewa ku yaki Yahudawa da Kiristoci shine ma'ana hatta ya'ti Allahu bi amrihi inna Allah ala kulli shay'in qadir ma'anan sa ai babu wani abu da ke bijiro ma Allah wanda zai gagare shi a dukkan ayyuka da abinda Allah ya so ya faru faruwa yake innama amruna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun da abinda Allah ya nufin sa da faruwa ce mai zai kasance sai ya kasance wasu malaman ma suka ce ganin daman Allah ne ma yake cewa kun din in da bai ga dama ba kawai yana nufin abin ya faru zai faru ne subhanahu wa ta'ala to amma Allah ta'ala yana bin wasu matakai ba dan abu ya gagare shi ba subhanahu wa ta'ala sai dan mu ya koyar da mu rayuwarmu mataki ne bayan mataki kuma sai mun bi ta sannan a hankali kaman fadin sa walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyami sai ce wa ma masana min lugu hakika mun halicci sammai da kasai a cikin kwanaki shida ba tare da wani abu na gajiya ko wahala ya shafe mu ba kenan da mun so mu halice su kasa da awa biyu za mu halice su aka ba ma kwana shida ba amma me yasa ka dauki kwanaki shida dan kai dan adam ka gane rayuwarka ba za ta iya yiwuwa a haka ba wancan kamala ce wanda Allah kadai ke da ita sai ka gane kai kana bukatar ka bi sannu a hankali rayuwar musulmi ba ta bukatar garaje da ci da zuci duk abin da kika ga ya zo har ya daga to ki bi wannan abun a hankali dan ya tashi faduwa tarwatsa zai gaba daya amma abin da kika ga yana ginuwa sannu a hankali to wannan shike alaman nagarta da nasara a cikin sa hatta a cikin addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ya fara da wannan ya fara shi kadai da na Khadija ta shigo nana Khadija ta shigo tana cikin yi sayyidina Abubakar ya shigo an samu mace babba an samu namiji babba kamili ana cikin haka sayyidina Ali ya shigo an samu yaro shikenan da'awa ta kammala a kowane mataki an samu a mace an samu a namiji an samu a cikin yara to daga nan ne abu ya dinga hawa sannu a hankali to haka al'amarin rayuwa ya kamata mu ma mu dauke shi sarki ringa daukan gaggawa a cikin rayuwa. Gaggawa yana cutar da mutum kwarai da gaske. Duk abin da kika auna kika ga yana bukatar shekara uku, kada ki ce za ki gama shi a shekara biyu. Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani, Allah ya ji kansa da rahama, ya faɗi wata magana wanda take da muhimmancin da ya kamata a rubuta ta da ruwan zinariya, kuma kullun ki sa wannan maganan a gaban idanki da cikin zuciyarki. Yake cewa inna tariqa ila Allah la tawil, hanyar da ake bi a je wurin Allah a samu yardarsa tana da tsayi, doguwar hanya ce, akwai ayyuka da yawa a kanta. Sai yace walaysa almuhim, amma ka sani babban abu mafi muhimmanci an tabluga ila akhir tariq, shine sai ka je karshen hanyar ba. Ba wai ana nufin dole sai ka kure ka gama komai bane. Yace walakin nan aham, sai dai abin da yafi komai muhimmanci an tamuta wa anta fi tariq, Allah ya dauki rayuwarka kana kan hanya ba tare da ka bari ba. Ina fata mun fahimci wannan. To haka al'amarin addini yake, kuma haka Allah madaukakin sarki yake gudanar da al'amuransa. Shi yasa karkashin wannan ayan malamai suke cewa za a samu fa'idoji da yawa a ciki. Na farkonsu shine tsananin adawan da Yahudawa da Nasara suke da shi ga al'umman musulmi, tunda duk wanda zai tunanin ya burin ka koma kafiri, ai kaga ba mutumin kirki bane, bai da bambanci da wanda yake fatan ka shiga wuta, saboda kafirci wuta yake kai mutane. Kuma kamar yadda muka faɗa, musulunci ya fi dukkan waɗannan abin da suke kira da addinai ne saboda adalcin shi. Yanzu ku ɗauki misali abu ɗaya da aka ce ya halarta musulmi ya auri kirista ta mace, ko amma bai halarta ta mace musulma ta auri namiji kirista ba. Akwai wannan hukunci a musulunci, duk da mu fahimtar mu ita ce an yi yalwan da kuma baka bukatar sai ka dauko a cikin su, duk irin abin da kake gani a cikin su to akwai anan. Wani malamin ya ce ko fitsarariya kake nema, mu ma muna da fitsararrun, zo ka aura Allah ya fi mana sauki saboda wahalar da muke sha in kun mutu. Haka Sheikh Isaac Yunus Al-Madani ya faɗa, Allah ya ƙara masa lafiya. To saboda haka nan wannan hukuncin da aka ce musulmi ya auri kirista ta mace, ba muna ƙarfafan a yi ba ne, ni dai ban da ra'ayin ƙarfafan haka, Allah shaida ne. Amma abin da nake so mu gane adalcin musulunci a cikin bayanin. Adalcin kuwa shine in za ta zo gidansu so ɗari, ba za ka taɓa jin an zagi Annabi Isa ba, saboda la nufarriqu baina ahadin min rusuli, dukansu mun yadda annabawa ne, manzanni ne. Ba za ta taɓa jin wani abu da aka yi wanda ya saɓa ma addininta ba. Amma sai wanne ya nuna ashe musulmi adali ne. To amma idan ita take ƙarƙashin kafiri, sai ta ji ana zagin Allah, ana Trinity, the Son, the Father and the Holy Spirit, haka za ta yi ta faɗa. To baya halasta wanda ke da abu mai tsada mai daraja ya zauna ƙarƙashin wanda ke da ƙasƙanci da tawaya da zunubi a tare da shi. Shi yasa sai musulunci ya hana wannan. Kuma ko kirista ya maka tambaya, za ka iya ba shi amsa da wannan. Mu mun yarda da Jesus Christ, kai ka yarda da Annabi sallallahu alaihi wasallam, in dai zai faɗa ma gaskiya zai ce ma zai yarda da shi. To mu kuma mun yarda da duka biyu, kaga mu ne masu gaskiya kenan, tunda mun aje kowa a matsayinsa. To shine malamai suka ce akwai tsananin asalin adawa da kiyayya gare su a wannan. Sannan na biyu shine duk wanda ya shiga musulunci ya koma abinda ba shi ba, shi ake ce ma ridda. Dan Allah ta'ala ce law yaruddunakum, Allah ka tsare mu da mutuwa kan abinda ba musulunci ba. Wanda ma suka yi ridda, Allah ka dawo da su kan hanya. To wannan yasa malamai suka ce wannan duk wanda ya ridda akan kira shi da suna wanda ya ridda ga asalin sa, law yaruddunakum min ba'di imanikum hasadan min indi anfusihim. Sannan kuma abu na uku mun fahimta a cikin ayan cewa hasada tana daga cikin siffan Yahudawa da Nasara. Duk mutumin da ke da hasada to yana kawance ne da Kiristoci da Yahudawa bai sani ba, ko ya sani ko bai sani ba. Abokanan zaman sa ran alkiyama zai gan shi kusa da su waɗannan fada-fada ɗin, ba kusa da sahabbai da annabin Allah. Wannan kuma ba daidai ba ne. Kun ga hasada mun faɗi shi ne wani ya fatar nema ta gushe ba wani, mun yi bayani mai faɗi a kansa. Shi yasa da abin da muka yi bayani a kansa mun zo ba za mu rinƙa faɗaɗawa ba. To amma sanin kishiyoyin sharri su ne alkhairi. Da abin da aka ce wannan sharri ne, to kishiyansa ne ne? Alkhairi ne. In aka ce wannan abun duhu ne, menene kishiyansa? Haske. Huzaifat bin Al-Yamani yake cewa mutane sun zo tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai su ta tambayan shi game da alkhairi alkhairi, yace ni ko tunda ina tare da shi na san alkhairi ne a tare da ni. sai ina tambayar shi game da sharri saboda kar ya zo ya fado mun ban san ya fado mun ba. To wannan shine Allah subhanahu wataala anan yake nuna mana cewa daga cikin siffofinsu akwai hasada, sannan kuma mun fahimta da har yanzu hasadan halamun ne, kuma kiyin kamanceceniya ne da wanda suke kafirai, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum, duk wanda ya kamanceceniya da wasu mutane to ko shakka babu kam ranar alkiyama zai ga Allah ya tashe shi tare da waɗannan mutane din. Sannan abu na biyar shine zamu fahimci cewa lalle Yahudawa da Nasara suna sanar da cewa musulunci wani matsayi ne mai girma, tunda su Yahudawa dama sun gurin annabi ya zo a cikin su ne, rashin zuwan shi a cikin su shi ya haifar da kiyayyar su ga musulunci. To yanzu wannan kiyayyar da suke musulmi ashe saboda matsayin da suka samu ne, duk mutumin da galibi wani ya san ya fi shi bai cika damuwa da al'amarin shi ba, amma yau da mutum yana koyar da wasu sai ga Allah ya ba wani ilimi yana tagowa, in ba yana yi don Allah ba ne sai fara jin damuwa a ran shi, sai ka ga mutum ya koma faɗa da na ƙasa da shi wanda kila ma ka koyar da shi. To me damuwarka, yaro ya zauna a kasuwa yanzu Allah ya buɗa mishi ya fara buɗe shaguna, ai sai ka gode ma Allah goyonka ne wannan, sai ka gode ma Allah. To amma wani yanzu zai shiga ɓacin rai da damu, haka wasu daga cikin mutane suke, haka wasu daga cikin mutane suke, wasu kuma Allah ya ba su zuciya tsarkakiyar zuciya. Akwai abokinmu da ya je zai sayayya a nan Central Market, ya je shagon customer ɗinsa sai ya ce mishi abinda ka zo siyar nan ko aiko yau ya ƙare ba ni da shi, sai ce da Allah ina zan samu mai kyau irin wanda nake siya a wurinka. Sai ya nuna wani mutum yana shara a can gaban shagon, sai ya ce ka je wancan shagon ga wancan mutumin yana siyarwa, za ka samu farashi ma ƙasa da nawa saboda shi tsohon kaya yake da shi, kuma kayan da yake da shi lalle yana da kyau sosai, ka je ka siya a wurin shi. To sai ya ce tunda haka ne kai ka karɓa ma ni a yanda kake siyar min, ka siyo riban da ke saman ma kai ma ka ɗan riƙe. Sai ya ce a'a kai dai ka je da kanka. Ya ce don Allah ka siyo min. Sai ya ce mishi ka san me yasa ba za ni, ya ce ke muna faɗa da shi, ku ji mutumin kirki. Kun ji abin wai bambara kwai ko raƙumi a kabari da kaman wuya yanda muka saba ji. Ai ya ce ni da shi muna da saɓani muna da rikici, to ba zan je gun shi ba, amma dai ina so shi ya samu alherin, ka je ka siya a wurin shi, rikicinmu kuma za mu ci gaba ni da shi. Da Allah akwai masu irin wannan zuciyar da yawa a cikinmu, babu su. Kana zaune ne buɗe shago irin naka kusa da kai sai mutum ka ga ya fara jin wani iri daban, ko ba daidai ba ne. Kowa arzikinsa yake ci. Nahnu qasamna bainakum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Allah ya ce mu muka raba kowa arzikinsa da rabon shi na duniya muka bashi. Shi yasa akwai su maganganun Hatimul Afam, da a ce zan ga wannan takaddan gaskiya da ya kamata ko lecture ce ko nasiha ne ko karanta ta ai babu sharhi ku saurare su zai amfane ku. Hatimul Afam magabaci ne, ɗaya daga cikin manyan malamai magabata, yana neman ilimi daga nan garin zuwa can daga nan zuwa can. To malamai sun san malamai ƴan uwansu ko da ba gari ɗaya suke ba, naka tadda haka. To yana zuwa in ya karatu wannan malami ya tsufa sai ya ce ka koma gari kaza akwai wani shi ma yana da karatu, je ka nema a wurin shi, yanzu ni karfi na ya ƙare. To yana zagayawa, ina ga Imamul Balkhi sunan malamin nasa, da ya zo ƙarshe kanshi ya ce to ni dai ban san wani na ƙarshe wanda zan iya gaya maka ba cikin sa'allinmu, gashi rayuwata ta zo ƙarshe, shekaru sun ja. Sai ya kira shi ya ce da shi kad sahibtani mudda, ka zauna da ni ka rayu da ni tsawon lokaci, kuma za ta allamta ne ka koya a zamanka da ni, saboda ka zama malami mu ji inda kuskure a fahimtanka mu gyara maka don wasu su koya a wurinka. Sai ya ce tamani masa'il, ni abinda na koya a wurinka abubuwa ne guda takwas. Shi ne ce subhanallah, shekaru da yawa a ce abu takwas kadai ka koya, menene su? Sai fada masa na farko, yace nazartu ila nan, na yi tunani na kalli yanda mutane suke, fa idza kullu shakhsin lahu mahbub, sai naga duk wani mutum yana da wanda yake so, ko matansa ko ɗansa ko abokinsa ko makwabcinsa ko ɗan uwansa, a dai kai wani wanda kake ƙauna a rayuwarka. Yace walakin, sai dai inda matsalar take, idza wasala ila al-qabr, idan aka jingina wanda kake son na a cikin kabari, faraqahu mahbubuhu, sai ga me masoyin nasa kawai ya tafi ya kyale shi a rami bai kwanta tare da shi ba yace faja'altu mahbubi hasanati sai na sa ni abinda na fi so a rayuwa na sune ayyukana na kwarai salla na azumin nafila na karatun qur'ani sun tasbihi da neman gafara sun fi mun kowa su na fi so fiye da kowa yace li yakuna ma'iyatil qabr dan su kasance tare da ni a cikin kabari wannan shine abu na farko da ya gaya mai abin da nake so mu sani shine daga cikin takwas din sai yace ra'aytun nas yatahasadun naga mutane suna ta majunan su hasada wani na kin wani wani na ma wani sharri in ka ba asali sai kaga abin nan ne da ya samu yake jin haushi ya kullo ta wata kofar yana bakan yana sa mai bakin tanci a cikin jama'a yace fa qara'tu qaulullahi ta'ala sai na karanta fadin Allah daukin sarki da yake cewa nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya mu muke raba mu kowa ka san shi na duniya mu bashi duk wanda ka gani da shi Allah ne ya bashi wanda ka ga bai da shi iya abinda Allah ya so ya bashi kenan ko bai nuna Allah bai san shi ba yace fatarakul hasad sai na kyala hasada kawai na gane ba abun yi bane na koma wurin Allah abinda ya bani nagode kuma wannan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin musnad na Imam Ahmad wa Abi Hurairah ya zo da makamancin wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wane ne zai karbi kalmomi guda biyar daga gare ni yayi aiki da su ko ya koyar da wanda zai aiki da su Abu Hurairah yace ni ne ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni ne Abu Hurairah yace Annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya kama hannuna yana kirga biyar din na farko yace da ni ittaqil maharima ka ji tsoron aikata kocin haramun takuna abudan nan Allah zai baka dama ka bauta mai irin bautan da zai kai ka aljanna kun fahimta ko yace da shi wardi bima qasama Allah lak shine wannan nabiyo ka yarda da alkafan da Allah ya raba ya baka a duniya in ka gamsu da wannan ya Allah sallallahu alaihi wasallam yace takun abnan nan zaka zamto mafi wadata a cikin mutane wanda ma fi ka samu sai ka fi shi jin dadin rayuwa kuma dama kwanciyar hankali ne rayuwa duk abin da zaka samu a duniya in bai baka kwanciyar hankali ba har yanzu halalle kake to shine yace ka yarda da rabin da Allah ya baka zaka zamto mafi wadata a cikin mutane yace wa ahsin ila jarik ka kyautata ma makwabcinka kar ka cutar da shi musulmi ne shi ko kafiri takun mu'mina da haka zaka zama cikakken mu'mini first class sannan yace wa ahibba lin nasi ka soma mutane ma tuhibbu li nafsik irin abin da kake son ma kanka takun muslima zaka zama cikakken musulmi wanda Allah zai alfahari da shi sai da karshe yace wala taksuru dahik kakkarin ka yawaita dariya kamar sakaran America ko wato yace cewa wan Madina ina kaga wawa a Madina alladina tabawwa'u ad-dar wal iman ina su zama wawaye ko ba ka akan ce ba wai na dariya kamar wawan Madina ai wawan Madina yafi mai wayan Najeriya ko ba ku yadda ba wawan da ke Madina ya salla daya lada 10,000 duk fa sallarsa ko sallan gawaye ko sallan nafila ladansa 10,000 ne cur to bari ni misali dan ku gane girman abu ko da naira 10,000 ake biyan shi ba mai kuɗi bane ka san baka sa naira ban mutanen Najeriya ba su ga lissafi to wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya faɗo da nan abubuwa biyar daga cikin biyar din ne yace ka yarda da rabin da Allah ya raba ya baka in kai haka zaka zamto asalin wato mumini ko musulmi nagari to wannan yasa malamai suke cewa wajibi ne mutum ya yi takatsantsan da Yahudawa da Nasara fa'ida ta shirke nan da zamu samu barkashin aya wajibi ne mutum ya yi takatsantsan da su saboda su daga cikin fatan su shine su juya mu mu koma ka abin da suke labata kuma haka suke a maganganun su kuma a yau zaka samu hatta sanan maganganu da muke daukowa zaka rinka tadda wasu nasu ne maganganun mu nasu shigan mu nasu komai nasu akwai wata kakanmu zan iya cewa ko innan mu da ce rashin lafiya a wani daga cikin asibitin Zaria muka je gaishe ta wallahi a gabana wani ya rasu da ya rasu nan aka rasa suwa yana rasuwa wanda take jinyar shi na tsammanin mahaifiyarsa ce tsohuwa ce sai ta firge ta tana ta kuka ta fita ta tafi ana ta kokarin mu kira ta ta kasa tsayawa ta tafi muka rasa inda take ga kuma gawa akan gari sai wani daga cikin ma'aikatan lafiya asibiti yake ce mana in fa ba samu wanda ya tsaya kan wannan gawan ba za su zo su nade shi su kai gidan su kai shi mutuwari kuma sun kai mutuwari da alaman ba wadata gare su ba za a caje su kuɗi. Ina fata kun fahimta. To mu ba ma wannan ba mun burin mu tsaya mu masa addu'a mafi karanci tunda kuɗi ba wani abu bane. Amma dai rahaman Allah shi yafi komai. To problem din da aka samu shine da Kiristoci a wurin su suna kallon kaman musulmi ne mu kuma musulman gurin suna ce mana fa kaman Kirista ne. Kun gane magana? Sai ya zamana su ba su zo kan gawan shi ba mu ma kuma ba zai mu je kan gawan shi ba. To ka je ka tsaya ne a zo a ce maka ya sunan shi Kiristofa? Ai da matsala. To wallahi dai in takaice muku haka wasu ma'aikata asibiti irin masu cleaners din nan suka zo mata ne masu biyu har yanzu ina ganin abin a ido na. Suka haɗa yatsunsa waɗannan manya suka ɗaure da zare suka ja ƙafan shi suka ɗaure manyan yatsun kawai suka kama suka ja shi suka ɗaure a wheel ɗin nan suka yi gaba da shi. Me ya janyo shine yanayin shigan shi da afiyarin tsinsa. In ka kalla za ka yi cato zai iya musulmi zai iya kuma kiristani. To da ya siffantu da musulunci cikakken siffanta ba zai samu wannan matsalar ba. Ko da kiristan ne siffantu daga ƙarshe kila da an masa addu'a. To yanzu dai dole sai muka yi addu'a wanda take neutral. Ya Allah in musulmi ne ka gafarta mishi. Ina fata mun gane. In kuma ba musulmi ba ne mun janye addu'a mu. Amma dan Allah haka aka so da haka aka so ga ko kai. To shi yasa kamanceceniya da wanda ba musulmi ba bai da alkhairi ta kowace fuska. Haka kalmomin su yawanci mu kalmomin su zagin Allah za ka ji a ciki. Da zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Jiya muka karanta da ku in sun zo gidan Allah sallallahu alaihi wasallam maimakon ce assalamu alaikum sai ce mene assalamu alaikum mutuwa a sau. To haka za ka yi taji. Yanzu wani haka zai ta faɗa wasu kalmomin su kuma zagin Allah ne da shirka a cikin galibi kila mutum bai sani ba. Ko don haka da yan uwa musulmi akwai tsoratarwa a cikin wato kamanceceniya da Yahudawa da Nasara a cikin wannan al'amarin. Kuma sannan Allah ta'ala nuna mana fa'ida ta bakwai kenan mummunan zuciya da suke da shi na fatan mutum a ce ya kafirta. Yanzu mu musulmi dan Allah ko fada ƙarshen fafaroma muna fata ya mutu a kafirci? A'a mu fatan mu ya musulunta ya shiga aljanna. Aljannan nan ba tamu ba ce. Kuma mu ma an ba mu ta ishe mu. Ta ishe mu. To dan me za ka yi bakin ciki dan wani ya samu? In kana da dabara ko a duniya baka fata a ce kai kadai kake da abu. Shine security. Daga cikin security ka ka gina wasu su ma suna da irin abin da kake da shi. Saboda ran da kai babu naka su za su iya taimakonka. Ko ba su taimake ka ba za su taimaki wani naka. To amma fa ba mu iya wannan sai tantagaryen musulmin da yadda da Allah. Kuma na daga cikin abin da ke wahalar da mu. Yana daga cikin abin da ke ba mu wahala. Yanzu ko mutum ne Allah ya bashi mulki sai ya shekaran shi hudu ko ya shekaran sa takwas mutum nawa ka gina bai sani ba. Ya dai rinka ba su kujeran umara ya rinka ba su kudin kaza ya ba su kaza shikenan ai baka yi aiki ba mallam. Ka gino waɗanda yau za su tsaya ma al'umman nan su ma ce ga mu ne su mu ne gaba mu ne jagororin su. Annabi sallallahu alaihi wa sallam bai bar duniya ba sai da aka tabbatar sahabbai za su yi aikin da yake. Kuma wanda ya tabbata a ranar da ya rasu ma. Saboda yana rasuwa sayyidina Umar ya zo hankalinsa ya tashi ya kiɗi mai ruɗe. Ya ce duk wanda ya ƙara cewa ya rasu sai ya tsara kansa. Sai ya raba kansa da gangan jikinsa. Wasu malamai sun ƙoƙarin bashi uzuri su ce ya yi haka ne don kan wasu su yi ridda. Sai ya tattara hankalin musulmai don su zama wuri ɗaya. Wasu malamai suka ce kai maganan gaskiya fa mutuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ta rikita sayyidina Umar. Gaba ɗaya hankalinsa ya tashi ya waɗannan maganganu. Kuma ta ce magana mafi gaskiya. To amma tare da haka yana cikin wannan magana a masallaci sayyidina Abubakar ya fito. Ya ce ma sayyidina Umar kai shiru. Sayyidina Umar ya kasa shiru ya riga ya kiɗiya abin nan. Ya ce mai zauna ya kasa zama. To shi ne sai sayyidina Abubakar ya wata magana da dole duniya ta gaji. Ya hausa mai ce ayyuhan nan. Ya ku mutane. Man kana ya'budu Muhammad. Duk wanda ya san Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake bauta ma ba Allah ba fa inna Muhammadin qad mat. To sayyidina Annabi sallallahu alaihi wa sallam fa ya rasu ya bar duniya. Wa man kana ya'budu Allah. Amma duk wanda Allah yake bauta ma fa inna Allah hayyun la yamut. To Allah rayayye ne wanda baya mutuwa mutuwa ba ta rasa shi. ashe wannan ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da ya bar jarumai waɗanda za su ci gaba da aikin da yake yi. To kamar haka ake buƙatan kowa ma ya zama, saboda rayuwarka za ta ƙare, wata rana za ka tafi. A matsayinka na musulmi, cin ribanka shi ne ka bar magajinka akan alkhairi. Wannan magajin ya zamto ɗa ne shi, ya zamto yaron gida ne, ya zamto yaron shago ne, wane ne, gina wani, Allah ba zai barka haka ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairun nas anfa'uhum linnas, mafi alkhairin mutum a cikin mutane shi ne mutumin da mutane suka fi amfana da shi. To yi kokari ka shiga cikinsu. Wannan shi ne abinda kusan malamai suka kawo. Akwai abubuwa da dama wanda la'alla damar lokaci ba zai bamu mu ambace su ba. In mun zo gobe insha Allah sai mu tashi wa qimu salata wa atu zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. Ita ce ayar da ya kamata mu tsaya akai, amma dai za mu haƙura da ita kila la'alla sai Allah ya kai mu gobe. Abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ta'ala ya sami tarayya a lada wanda muka yi kuskure a ciki. Allah wa sai sarki ya taya mana. An yi rabon kayan marayu a shekaran jiya ne ko jiya? Yanzu an yi kwana biyu? Allah mai iko, Allah ya sa mu gama lafiya. To saboda haka nan muna godiya ga Allah a farko da ƙarshen lokaci, sannan muna godiya ga dukkan wanda gaskiya suka ba da gudunmuwa, da wanda suka bayar da dukiyoyinsu, da wanda suka bayar da lokutansu, suka hana idonsu bacci aka yi ta fama, Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi. Allah kuma waɗanda suka yi da ninya bai ba su iko ba, su ma Allah ya sa ya tarayya da su a cikin lada, kuma Allah ya ba su ikon yi a wani lokacin. Sai dai wannan ba yana nufin an kulle asusun marayun ba ne. Galibi abu biyu muke ba su azumi. Mun yi wannan da wuri saboda akwai kayan sallah a ciki. In ba a ba su yanzu ba, labarai ne samu ɗinkin sallah ba. To saura abu na biyu, aikin da ke gabanmu mu da ku shi ne mu cire musu damuwan ganin na wasu a ranar sallah su ba su da shi, ko kuma yawon bara ko maulan abin da za su ci a ranakun da yake Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na ci ne da sha da farin ciki da ambaton Allah. Don haka aikinmu na biyu yanzu shi ne ƙara samar musu da abincin da za su ci koda na ranar sallah ne, da kuma naman da za su dan canza ma miyansu kala su ma koda ya yake, su san akwai bambancin sallah da ranar da ba ita ba. Da wannan nake kira da babban murya akan cewa da Allah mu dage kwarai da gaske, mu ba da gudunmuwa iya abin da za mu. Wannan duk abin da za a yi na ɗan lokaci ne kankani, na ɗan lokaci ne kankani. Galibi mutane mu gudunmuwan da suke ba mu a Ramadanan, sauran watanni yawanci din members din ma'azin jaba suke ɗawainiyar abin da ya shafi asibitinsu da makarantarsu. Akwai ɗalibai da yawa a makarantu waɗanda suke marayu ne. Kunan makaranta akwai su na so suna nan da yawa, akwai su a ƴar kanda, akwai su a metro, akwai su duk yawancin private schools ɗin nan da suke zagayewa. Muna da marayu a makarantun, ga ƴan education committee na kan kuna iya shaida akan abin da muke faɗi. So wani yaron za ka ga za a biya mishi kuɗin makaranta 10,000 kaza har ma su 20 duk akwai su. Saboda ƙa'idar da muka bi, idan shekara ya ƙare muna musu extramural classes, lesson da muke musu. Kuma ko shekaran jiya na ji a nan education committee sun magana sun sanar da iyayen cewa za a yi. Saboda sharaɗinmu shi ne idan muka yi musu lesson ɗin nan, duk yaron da bai da attendance 75%, to za mu daina ɗaukar nauyin shi. Duk mahaifiyar da ba za ta kawo ɗan ta zo ya karatu ba, to za mu daina ba ta shinkafa da nama, don ya nuna ba ran da za ta fita daga kaskanci. Amma na ki kawo ɗan ki karatu wata rana ba sai kin zo karɓa a wurin wasu ba. To wannan insha Allah yana da gaske abinda ake bi na tsare-tsare. To yawanci a watan Ramadana ne in mun samu raran abin da kuka taimaka, to da su ake tsallakawa batun asibiti da makaranta. In kuma ba a samu ba, to yanzu aiki ya dawo kanmu kenan sai da Allah ya yi. To da haka yana fatan da Allah za a ba da gudunmuwa. Na keɓance wasu zan ambace su a nan saboda yara ne da sun ba ni mamaki kwarai da gaske. Akwai ɗalibai wata makaranta marhum Umar bin Sulaiman litafiz alquran wa dirasat alislamiyya dake nan unguwar Dosa. Yan kananun yara ne kusan shekara guda suke suna tara kudin da za su taimaka ma marayu. In shi azumi ta zo sai su tattaro duk abin da suka ga za su yi sai su kawo, kuma za su zo makarantar nan tun safe suna aiki sai yamma za su fita. Su suke kulla shinkafan da ake bayarwa su dauku. Ni na ga har gurin 10 na dare akwai na ga mazan sun kai a nan makarantar suna dauko buhun shinkafa sun yi ligis suna ta aiki. To kuma alhamdulillahi wannan ba karamin alkhairi ba ne. don haka da su za mu ambaci gudunmuwar da suka bayar saboda yawanci daga iyayensu ne kuma su samu tabbaci akan cewa an yi kudin da suka tara sun tara naira 39,450 yara ne kananu ina ji wanda ya fi kowa girma a cikinsu shine dan JS1 kila kwarai da gaske sun tara 39,450 akwai wanda ma fai bai kai su ba akwai yaro na nan a Badarawa shi mahaifiyarsa ta kan kira waya ta bani illa lashe shi shi yana kuka wai ta an kawo mishi maraya ya rike shi ya dauka rike maraya shine ka kama shi da hannu dabi'an yaron shi ne kudin break din shi duk rana yana jin ko naira 30 ko 50 mahaifin shi ke ba su na break sai ya ce ma maman ta cire mishi naira 20 na maraya wallahi dan karamin yaro ne mahaifiyar banda ta fara gaya mun tana kuka tana magana tace malam na rasa ta ina ya samu wannan tunanin tace ni dai ba ni na faɗa mishi ba amma shi dai a cire 20 a aje ma maraya a aje 20 a cire a cire a aje maraya in wata ya kare sai ya ce ma maman a je a kai ma maraya to da ka gan wata ya kare na tara ko 200 ne ko 300 da wani abu sai mahaifiyar ta cika ya zama naira 2000 sai ta kawo sai a zuba ma yaron tace shi take ma to wannan dan ka yaron nan da zai girma me kake tsammanin al'amarin sa to dan haka sun siya kaya na 39,450 sannan abin da ya rage da kuɗi da suka bayar a hannu shine naira 8,100 sun siyo kayan abinci sun kawo wanda har yanzu kayan abincin su bai kare ba abincin su bai kare ba da Allah zai shiga cikin kasan da za a yi na sallah insha Allah Allah ya saka musu da alkhairi da dukkan waɗanda suka taimaka wannan kuma ta rubuto takarda jiya ta kawo har makarantar nan da hannunta abinda take cewa shine assalamu alaikum malam Allah ya jarabe ni da yaro tun yana shekara 5 da haihuwa yake dauke a yanzu shekaran sa 15 bai bari ba tace wani lokaci mahaifinsa ya buge shi har sai mahaifin ya ji ciwo amma bai hana kuma ya koma ya sake yi tace ina neman addu'a wurin yan uwa musulmi lalle wannan kin cancanci a sake addu'a muna roƙon Allah madaukakin sarki ba ke kadai ba yanzu zamanin ne ya zama abin da ya zama sai dai wanda Allah ya kubutar da shi ya masa rahama to da ita da dukkan waɗanda suke da ƴaƴa makamancin wannan ko wani abu mara daɗi muna roƙon Allah ta'ala muna tawassuli da wannan zama da cewa Allah ta'ala shirya su Allah ya dawo nan tace ko akwai shawarwari to ai shawarwari dai na farko shine gaskiya addu'a saboda yanzu lokaci ya kai ga zafi kadai baya maganin matsala dai wannan tsammanin yaro kawai yanzu duka da zara ido baya ci ni a babin fahimta na ma na tarbiyya na fi sha'awar ka jawo yaro a jiki akan ka tsangwame shi saboda in ka tsangwame shi nan zai koyi wasu mayagun ɗabi'u a wurin wasu wanda kuma ƙarshe kai zai bakanta mare to amma in suna jikinku za ku iya fahimtar wani yanayi musamman ma yake an ce ai yana duka ya ji rauni sai ya canza salo kenan sai ya canza salo sai ya ga kuma yanda zai yi ko ba yanda ka iya an jarabi wanda suka fika da irin wannan shi yasa wanda duk wanda zai ma wani gori akan irin wannan abin ya nuna jahili ne shi a addinin musulunci duk wanda zai ma wani gori akan irin wannan to ya jahilci addinin musulunci saboda Allah ya fara irin wannan jarabawan ne akan manzon farko kuma cikin ulul azmi minar rusul shine annabi nuhu alaihi salam dan sa shi sai da Allah ya ce ma dan wuta ne tun a duniya Allah ya ce dan wuta ne to ka ko ga ai wannan da sauki kibiya ido akan ka kamanta shi da wanda yake kafiri ne ina fata mun fahimci wannan to dan haka shawara ta farko dai ina baki shawara akan abu biyu na farkon su shine addu'a kuma shine mafi girma addu'an nan in so samu ne ki rinka yin shi a ƙarshen dare kafin fitowar alfijir a ƙarshen dare wannan lokacin sahur din sanda Allah ya ce wa bil afhari hum yastaghfiru lokacin karba addu'a ne ko shakka babu kafin alfijir ya fito ƙarshen dare ki nafila ki roki Allah idan Allah ya so zaki mamakin danki kaman ba shi ba mun yi jami'a amin ya Allah mun yi jami'a tare da wani dan plateau state ne dan Jos 2001 wallahi mun rinka fada da su a MSS kai ka ce za mu kashe junanmu da su saboda duk wani fasadi suna kokarin su kawo shi university mu kuma ba mu yadda da haka ba idan aka dawo hutu jira ake a ga fitsarin da zai zo da ita jami'a a koya wallahi abin da ya shafi aski da sa tufafi da fasikanci ma sai ya dawo za a koyi da wani style din za a yi yanzu a jami'a ana nan wata rana dan Jos ne kamar yadda na gaya muku mahaifiyarsa tana da abu ɗaya shine shawaran da zan baki na biyu ki kokari ya zanto yana sallah duk yanda zaki ki lallaba shi in dai zai rinka sallah to Allah da wata rana da kanshi zai iya canza kanshi shi yasa da yazo yace mahaifiyarsa ta fatattake shi yace wallahi ji ya shayin shi ne ya bugu ta matsa mai sai ya fita sallah asuba yace ya fita idan shi na rufewa yaje yana sallah ya kwanta a masallaci sai ga wani malami tsoho ne ma yana wa'azi duk jama'a sun watse sai mutum uku kadai suke zaune a masallacin kowa ya fita ya kyale shi yana ta karatu yace wallahi a cikin karatun shi sai ya faɗi wata kalma da ban san san da na kwashe da kuka ba yace to turning point ina kenan ranar tuba na kenan a duniya yace sai gashi na dawo cikin gida daga mashayi na koma mutumin kirki sai da yazo zama ladanin mu a jami'a ni ne liman shi ne ladan sanda ya fara limanci sanda ya fara ladanci har daga Unilag University of Lagos da Unijos inda ya fito wallahi sai da mutane suka rinka zuwa suna cewa ƙarya ne wannan ba zai koma wani ustadi ba me zai da ustadanci har daga Jos sai da har daga Lagos sai da aka zo an yi gaddama akan da gaske ne ko ba da gaske ba ne ya shirye ko bai shirye ba to ina so in gaya muku a yanzu haka hafizin Qur'ani a yanzu haka PhD holder ne shi a yanzu haka yana daga cikin manyan malamai wallahi a kasar nan saboda ni duk wata da sai mun je karatu da shi gaban Dr. Sani Umar Rijiyar Lemo malamin yana rike da wasu centers na musulunci kuma yana koyar da mutane ba za ka taba cewa shi ba sibghatullahi wa man ahsanu min Allah sibgha wannan shine rinin Allah to karki ki danki ko da wannan abin da yake yi jarabawa ce Allah yana mu kowa Allah yana jaraba shi ki yi hakuri ki maida al'amarin ki ga Allah ki masa addu'a kuma ki kokari ki rinka umurtan shi da sallah kuma ki kiyayi tsinuwa ko zagi ki kiyayi tsinuwa ko zagi in rai ya baci kada a wuce iyaka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa an nuna masa cewa talakawa sun fi yawa aljanna an nuna masa mata sun fi yawa a gidan wuta wata ta miƙe ta ce manzo Allah me ya ja mana ma'ana faɗa mana inda za mu tsira sai ce abu biyu shi ya ja kuka fi yawa a gidan wuta fiye da maza ta ce menene su ya ce takfurna la'ana wa takfurna al'ashir kuna yawan zagin ƴaƴanku tsinan ne ɗan banza kai ni dai Allah ya jarabe ni da haihuwan bala'i ala wannan kuskure ne to wannan abin ku sani yana daga cikin dalilin da yasa Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata sun fi maza yawa a wuta sannan na biyu ce takfurna al'ashir kuna bujire ma mazajen ku a shimfiɗa ku ki ba su goyen baya wannan ma dalili ne to a taƙaice karki la'ance shi sannan ki rinƙa yin sadaka kina tawassuli da sadakar ki musamman ruwa ki sadaka da ruwa yana da sirri mai yawa ga mutumin da bai da lafiya ko yake neman wata buƙata wani sahabi ya zo ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifiyata ta rasu zan iya mata sadaka yace eh za ka iya yi mata sadaka har ya tafi sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kira shi ya dawo yana da ce alayka bilma na hore ka in za ka yi mata sadaka ma kai mata da ruwa za ka sha mamaki to ke ma ki sadaka da ruwa dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi alayka bilma kai da ruwa ke ma ki azumi ake yanzu ko fiye wata ne leda ɗaya za ki iya siya ki kai masallaci yi tawassuli da Allah a ba masu azumi su sha musamman waɗanda za ki ba su sha ɗin kike da juranan mutanen kirki irin waɗanda kike kyautata zaton Allah yana tare da su sai ki ba su to sai ki goma na ukun su shine ki sa mutane su taya ki addu'a kamar yadda kika yi saboda rayuwa fa tana da wahala yanzu kusan komai sai an taya ka kusan komai shi yasa zagaye mutum ya zagaye kansa da mutanen kirki yake da amfani in aka bar ka kai kadai da rayuwar nan wallahi za ta kai mutum ta baro to amma wani abun in ka gajiya sai ka ga Allah wani ya karfafe shi sai ya karfafe ka Allah ta'ala ya datar da mu ina ga insha Allah anan zamu takaita abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya sami tarayya a lada wanda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya tsaya mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أرسلتك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته